بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبركم دا هدوا ريدي wannan lokaci wannan yammaci na ranar Laraba mun shiga daren Alhamis wanda shine daren 27 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab dake nan dandali a cikin wadan Zaria a inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma insha Allah mun gama tafsirin suratul Qasas Allah ubangiji ya samu dace za kuma mu shiga cikin sabon darasi da ya shafi juz'u amma zamu yi tafsiri yanzu insha Allah daga surori da suke cikin juz'i na ƙarshe na Al-Qur'ani shine juz'u amma daga ita kanta suratul Naba' insha Allah Allah rahma mala nura zai karanta mana suratul Naba' a farkon al'amari bismillah tabarakallah
a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. Kafin mu shiga cikin surar kai tsaye za mu ɗanyi dajiya game da kamar wato gabatarwa zuwa ga wannan juzi. A wannan karan muna fuskantar juzi ne na Alƙur'ani ba sura guda ɗaya ba. Saboda haka babu laifi mu yi magana a kan me ake nufi da juzi a cikin Alƙur'ani. Abu na farko kenan, Al-Imamu Ahmad da Abu Dawuda da Ibn Majah da wasunsu sun fitar da hadithi daga wani mutum mai suna Aus Ibn Hudhaifa wanda yake cewa wannan sahabi yake cewa sun zo cikin tawagar Banu Thaqif zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu masauki a gidan wani daga cikin sahabbai, kuma ya kasance kullum yakan zo wurinsu bayan sallar Isha ya musu fira irin wanda mutum ke yi da baƙonsa, yana ba su labarin irin gwagwarmayar da'awa da ya yi a garin Makka da kuma irin abin da ya faru bayan dawon shi Madina na yaƙe-yaƙe da munafircin Yahudawa da makamantansu. Ya ce to wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jinkiri bai zo ba yadda ya saba zuwa. Ko da ya zo suka tambaye shi suka ce ya manzo Allah jiya baka samu halin zuwa fira wajenmu yadda ka saba, sai ya ce musu wato hizifina da nake karantawa na Alƙur'ani ne ya makarar da ni, shi na zauna don na ƙarasa karantawa. Daga nan sai wannan sahabi yake cewa fasa'altu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama, sai na tambayi sahabbai daga cikinsu akwai Huzaifatu ɗan Yaman cewa kaifa tuhazzibuna alqur'an, da yaya kuke daddatsa Qur'ani zuwa juzi'i izifi. Sai wannan sahabi yake ce masa da shi da sahabbai, yace thalathun wa khamsun wa sab'un wa tis'un wa ihda asharata wa thalatha asharata وحزب المفصل من قاف الى حتى يختم yace wani wani cikin mu yana raba qur'anin shi gida uku wato kullun zai karanta izifi 20 kenan wani kuma ya raba qur'anin shi gida biyar wani ya raba qur'anin shi gida bakwai wani ya raba gida tara yace wannan shine yadda muke raba alqur'ani wani ya raba zuwa gida 11 wani 13 wato suna yin sauka guri a kwana uku ko a biyar ko bakwai har zuwa 13 yace kuma mafi karancin rago kashi daya shine daga qaf zuwa suratul nas musamman ga wanda yake rabawa gida bakwai kenan to wannan hadisi yana daga cikin abinda malamai suke kallo a matsayin asali game da raba alqur'ani zuwa juz'i juz'i hizifi hizifi sumuni sumuni wannan ana yin shine dan wato karantawa na yau da kullum dan mutum ya karanta cikin natsuwa ya kuma san yana da wani abu da in na karanta in na kai wuri kaza to na gama kaman matafiyi ne wanda inda zai tafiya tafiya ɗaya babu ya da zango to ba ɗaya take tafiya da za a ya da zango ayi transit a hawo jirgi ko mota ko a kwana zai dinga jin nishadi a tafiyarsa haka ko wanda yake noma a gona da ce ya ja kunya har sai ya kai karshenta da ya dinga yin sa dori dori dole a kuma banci tare da cewa wannan hadisin a gumma malamin hadisi bai inganta akwai malamai da dama al-Imam al-Iraqi wa min qablihi Ibn Abd al-Barr da kuma a wannan zamanin namu su Ash-Sheikh al-Albani da Ahmad Shakir Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su wannan malamai duka sun yi magana akan wannan hadisi al-Iraqi a cikin takhrijin Ihya Ibn Abd al-Barr a cikin littafin sa abin nan al-Istizkar Ash-Sheikh al-Albani a cikin Da'if na littafin sunan Abi Dawud haka na Ahmad Shakir a cikin takhrijin sa da littafin abin nan wato Musnad al-Imani Ahmad ibn Hanbal duk waɗannan malamai sun bayyana raunin hadisi sai dai abinda hadisi ya kawo na labari yana da shawahidu da suke nuna cewa da gaske ne sahabbai suna yin irin wannan al'ada daga ciki akwai hadisi wanda mashahuri ne kusan kowa ya taba jin labarin hadisin sahabi Abdullahi dan Amr dan As wanda yake cikin Sahih Bukhari wanda yake ba da labari cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gawo mana cewa mahaifinsa Amr dan As yayi mishi aure da wuri yana matashi ustazu sai aka mai aure sai zama ba ruwan shi da matar yace babana yana yawan zuwa gidanmu yana tambayarta ya halin zamantakewarmu sai ta ce miji dai mutumin kirki ne madalla da shi amma dai bai taba cire min rigar bacci na ba bai taba zuwa kusa da ni ba kullun da rana yana azumi da dare kuma kullun sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina Abdullahi dan sayyidina Amr dan As shi mahaifin kenan sai je ya kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kara cewa dana dai mishi aure amma kuma yana nan yana shiga haƙiƙan mutane sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ka ce yazo ina neman shi da yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Annabi yace an gaya min cewa kai kullun azumi kake kuma duk dare sallah kake ko yace kware ku ya manzo Allah Annabi yace to ka dena yace gaskiya ni abin da dauka kai rake yace to ka dinga yin azumi uku a wata yace na wuce na kai kaza yace na wuce na har sai da ya tsananta wa kanshi kamar yadda yake faɗa daga baya cewa na tsananta wa kaina sai Allah ya sa na shiga cikin tsanani ya kuma yana yin azumi irin na Annabi Dawud haka wajen karatun alqurani Annabi ya ce mishi ka soke alqurani a cikin kwanaki 30 yace na fi gabanu ka sauke a kwana 15 yace ai na wuce ka sauke a kwana 7 yace na wuce ce to kar dai ka sake ka sauke a ƙasa da kwana 3 yace a dai ƙara min abin da ya baka falala Annabi yace la afdala min zalika ba abin da ya baka falala ka tsaya iya yace ha Annabi yake ce mishi fala allaka an yatula bikal umur baka sani ba hala zaka yi tsawon rayuwa yanzu kana jin samartaka kana jin zafin kai da ustazanci idan shekaru suka kama ka za ka yi rauni za ka zama kana da bukatu da yawa jikinka ba zai jure ba ya ce ina ma da na aishi wannan sauƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalita ne kabil turuksa ta nabi sallallahu alaihi wasallam sai da yawa yi gari da rana sai ya zo ya yi muraja'a gaban ƴaƴan shi ko wata daga cikin iyalinsa dan ya samu abin da zai karanta da daddare sai da yawa yi gari sai ya sha ruwa na kwanaki dan ya samu ƙarfi a jikinsa sai kuma ya jera azumi ya sha ruwa na kwana 15 dan jikin shi ya ƙarfi sai ya jera azumin kwana 15 kaga ɗaya yake dai da yayi yau ya sha gobe yau sha gobe aka ce ka daina mana yace bazan bar abin da annabi ya mutu ya barna akai Allah ya gafarta mishi sahabi ne cikin manyan malaman sahabbai to ash-shahid shine kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mishi rarraba qur'ani zuwa gida gida dan manufar karantawa saboda wannan yana daga cikin shawahid da suke tabbatar da cewa sahabbai suna yin haka haka hadisin Anas dan Malik wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito da Anas yake cewa man idza qara'a ar-rajulu fina al-baqarata wa ala imrana jadda fina duk wanda ya karanta ya iya karatun baqara ya iya ala imrana to sai mu ga ya zama babban mutum a cikin kenan yanda cewa sahabbai suna koyon karatun a hankali ne har mutum ya kai wani mataki da za a ga cewa to yanzu ya samu ilimi wato ba zai yi rana guda ka karanta alkurani ba dan haka tilqa'iyan dole ka buƙaci zuwa ga yayyanka shi zuwa gida gida to wannan yankawar da aka yi ta yanzu ba ita ce ta farko ba kamar yadda muka ji a wancan asarin abinda aka sani a zamanin sahabbai a gara mu shiga kai na'am a zamanin sahabbai radiyallahu anhum a farkon al'amari su suna raba alqur'ani ne kamar yadda muka faɗa mafi shaharan tajzi'i da suke masa da gaskiya ban damu lahazanta shine suna jazza'a shi ne zuwa surori ba za ka ga farkon wani juz'i ko ƙarshen sa ya fara tsakiyar sura ko ya ƙare tsakiyar sura ba ba wato ba wani zai ce sunan shi wal musanatu wace aman abin nan zirkar rusulu ko lahibul jawu jarabi su ire-iren waɗannan ajza'u din waɗanda suke a tsakankanin surori to babu su su ajza'u din su surori ne kawai zallan su kowace sura daga farkonta zuwa ƙarshenta idan ta wadatar a matsayin juz'i guda ko kuma a haɗa surori fiye da ɗaya a matsayin juz'i guda saboda za ka ga ba irin yadda yake a yanzu ba ne yadda aka sani a zamanin sahabbai mashuhurin tajzi'i da alamomin suke ma alqur'ani akwai wanda suke raba shi zuwa gida bakwai kamar da muka ambata juz'i na farko shine surorin nan guda uku masu tsayi baqara nisa'i as baqara al-imrana da nisa'i juz'i na biyu sai ma'ida har zuwa tauba saboda ma'ida kenan da an'am da araf da amfal da tauba su biyar ko juz'i na uku shi kuma daga yunus zuwa nahal yunusa hudu yusufa ra'adu ibrahim hijr sai kuma suratul nahal sai juz'i na hudu daga isra'i zuwa ƙarshen suratul furqan isra'i zuwa furqan juz'i na biyar kuma daga suratul shu'ara'i zuwa ƙarshen yasin juz'i na shida kuma suna raba shi daga safat zuwa ƙarshen hujurat juz'i na bakwai na ƙarshe daga qaf zuwa suratul nas wannan shine kamar da fami bishokin din nan shine mako to wannan yana da asali tun a zamanin sahabbai shine zaka ji ƴan musabaka suna cewa fami bishokin da shi ake shine rabon juz'i na farko na da aka sani wannan da muke amfani da shi juz'i 30 hizfi 60 abinda ake nufi da shi shine wato juz'i 30 din nan ana nufin ka sauke alqur'ani a kwana 30 duk wata hizfin nan kuma wato hizfin safe da na yamma juz'i guda a kullun da safe ka karanta izu daya da Hausa kenan ko da rana ka sake karanta izu daya ka karanta juz'i kenan don ka hada juz'i 30 din nan izu 60 shi zaka karanta a tsawon wata wanda ya fara kawo fikirar yin wannan kamar yadda al-Imam Ibn Taymiyyah mu kiyaye yayi wani karatu mai muhimmanci akan wannan mas'alar a cikin littafin Majmu'ul Fatawa a cikin mujalladin sa na 13 Ibn Taymiyyah ya kawo tarihi game da asalin abin da ya faru kafin shi kuma haka abin nan Az-Zarkashi Burhanuddin Az-Zarkashi shi ma ya a cikin littafin Al-Burhan fi Ulumul Qur'an ya ambaci cewa wannan rarrabawar da aka wayi gari ta zama mashahuriya a dukkan makarantun haddan Al-Qur'ani da tsangayoyi to wanda ya fara tunanin yin ta
shine Al-Hajjaj ibn Yusuf, wani ɗaya daga cikin sarakuna mugaye din nan, Allah ya gafarta mishi, wanda ya rusa shekara ta 110 bayan hijira. Al-Hajjaj shine ya tara al-rammomi da masana al-Qur'ani, kamar yadda al-Imam Abubakar ibn Abi Dawuda ya kawo wannan labari a cikin tafin shi mai suna Kitabul Masahif. Ya kawo labarin cewa Al-Hajjaj yana sarki a ƙasar Iraki, sai ya tara manyan masana al-Qur'ani, yace ku zo ku bani labari ta yaya zai rarraba al-Qur'ani. Ina so in san adadin al-Qur'ani da gurgurdan yawan kalmomi da harufansa, saboda shi yana so ya raba shi ne ya zama daidai wa daida, kamar yadda kake ganin kowane juz'i. Misali a irin musafin da kake da shi, in ya zama na musafin mai juz'i ɗaya shafi 12 ne, to kowane shafi 10 ai, akwai mai shafi 2 ai ko akwai da ke ba da shafi 2 da, to muƙaddara mai shafi 10 sai izbi da shafi 10 ko izbi juz'i ɗaya shafi 20, to zaka ga kowane juz'i wannan shafukan ne. An daidaita shi ne ta hanyar lissafin adadin harufa da kalmomi. To Hajjaj shi ne ya fara yin wannan, duk da yake wannan da ake aiki da shi ba nashin ba. Hajjaj shi ne ya zo ya ce musu, ku lissafa mini yaya adadin Qur'ani yake, adadin harufa nawa ne da kalmomi nawa. Qurra'u suka ce mishi kalmomi kaza, harufa kaza. Ya ce to idan an raba shi gida biyu, adadin harufan nan daidai iya ina ne tsakiya? Suka ce mishi daidai iya waliyatalaqaf ta cikin suratul kafi. Yace in aka raba aka ce a raba shi gida hudu, to daidai ina ne? Suka ce mishi daidai wuri kaza, daidai wuri kaza. In aka raba gida takwas iya ina ne? Haka ya dinga ba su wannan assignment din kamar suna kamar rasfara wannan safi. Kusan har suka zo suka raba mishi shi shi ma zuwa gida bakwai, cewa daga farkon Al-Qur'ani zuwa faminhum man sadda, faminhum man sadda cikin suratul nisa'i. Wannan shine 1/7 al-safin kalmomi. Daga nan kuma zuwa cikin suratul a'rafi, ulaika habitat, suka ce to nan ne 7/2. Daga nan kuma zuwa cikin suratul ra'd, daidai fadin Allah, ukuluha da'im, ukuluha da'imun wa dhilluha, suka ce nan kuma shine subi na uku. Daga nan kuma zuwa cikin suratu wali kullu ummatin ja'alna masaka, suratul hajj ko, dan go suka ce shine na hudu. Haka suka ringa lissafa mishi. Daga nan kuma zuwa suratul ahzabi, wama kana lil mu'min wala mu'minatin, shine subi na biyar. Daga nan kuma zuwa cikin suratul fath, adhanina billahi dhanna saw. Daga nan kuma zuwa birabin nas, shine na ƙarshe. Duk bai gamsu ba, yace sai an sake raba mai. Haka ya ta ba su wannan aiki. Sai aka zo daga baya aka samu wani ƙwararren malami makarantar Al-Qur'ani, shine Al-Imam Abubakar ibn Ayyash, shi ma mutumin ƙasar Kufa ne, ya daga cikin mashahuran makarantar Al-Qur'ani. Shi kuma ya rusu shekara ta 194 bayan hijirar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban malami ne daga cikin malaman Al-Qur'ani, ana ji da shi sosai a cikin tarihin ilimin Al-Qur'ani. Al-Imam Abubakar ibn Ayyash shine yazo yayin wannan tajziqin wanda ake amfani da shi din nan yanzu, mai juz'i 30, izbi 60, rubu'i 240, wannan da ke jikin Qur'anin da kowa yake shi. Wannan malamin shine da yana da makarantar da yake haɗa da mutane Al-Qur'ani, sai developing kamar a ce curriculum, curricula na haddatar da yara da ɗaliban shi Al-Qur'ani, ya raba Al-Qur'anin zuwa gida 240, shi ne wannan da ake ce ma rubu'i ko in ka sake ninka shi zai baka sumuni 240, ka ninka shi da wancan. To haka yake haddatar da su gaba 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 gaba, ana lissafawa bayan za ka fara irin wannan ba, tsohon methodology. To kuma sai Allah ya sa abin albarka, sai zama duk duniyar musulunci ta yarda da wannan tsarin. Shi ne kake ganin Habawashi ya ce na rantse da Qur'ani izu 60 cikakke kenan ko, aka yi mishi duk wannan alamomin da sauran sai da za a gane shi. Allah ya saka mishi alkhairi. To juz'i na ƙarshe a cikin Al-Qur'ani na 30 kenan, wanda ke ɗauke da izifi biyu na ƙarshe, kamar ka ce izifi na 59 da izifi na 60, shi ne juz'u amma, kamar yadda ake kiran shi daga suratu annabai amma ya ta sa'alu zuwa ƙarshen suratun nasi. wannan shine mahallin wannan tafsiri namu a karo na biyu insha Allah muna fata Allah ya sa mana albarka wannan abin da ake narba alqurani ba bid'a bane balantana a ce bid'a hasana ko bid'a akwai mai kyau ko mara kyau ba bid'a bane domin ba an yi shi ne dan kari a cikin addini ba an yi shi ne dan hanyar karantawa dan buƙatuwa zuwa ga hanyar karantawa babu wanda yake da tunanin yanzu ya gyara wani abu to kuma kaji dama can ana yi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi annabi yana da hizifin da yake karantawa yau yana da najiya har in ya makara ko wani abu ya tare shi bai karanta najiya ba sai ya karanta a cikin wata riwaya ma ta al-Imam an-Nasa'i da yake sanadin ta akwai inqita'i yana cewa wanda ya manta hizifin shi na dare bai karanta ba to ya kokari ya karanta shi tsakanin fitowar rana kafin sallar azhar za a bashi ladan kamar ya karanta shi da daddare kuma wannan yana nuna mana yadda mutanen da sahabbai da na bayan su suke rike da alqur'ani gam kiza suka samu tsira suka samu shiriya Allah ya tsare su daga bata mu kuma yanzu sai a hankali Allah ne ya samu gama lafiya wani daga ramadana to ba sai Allah ya kai mu wani bada wata ramadana mafiya mutane haka ne Allah ya kyauta to wannan juzu amma shine juzu inda muke so mu yi darasi akan su insha Allah mun gama da gaba daya ta muqaddimu gaba ta biyu shine shi kanshi juzu amma din menene a cikin sa menene muwasafat da khasa'is nasa juzu amma yana dauke da surori ne ga jajjiru wadanda sun kai sura 37 a cikin su akwai kimanin aya 500 da aya 64 alqur'ani ana raba shi zuwa ta fuskar tsayin surori ko gajartar su alqur'ani kala hudu ne kamar da hadisi na Imam Ahmad da Imam Abu Dawud da kuma Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da Tahawi a cikin Mushkil al-Athar suka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa uqitu as-sab'at tiwal maqamat tawra Allah ya bani a madadin at-taura Allah ya bani surori bakwai masu tsayi su Baqara da Ali Imran da Nisa'i da Ma'ida zuwa ƙarshen su wa uqitu makanal mathani makanal injil al-mathani a madadin injila kuma sai aka bani surori wanda suke dauke da abubuwa da aka maimaita surori masu maimai a cikin su wanda zaka karanta wannan surar ka sake karanta wata ƴa uwarta kaji suna da alaka da juna irin su banu Isra'ila da Kahfi da Maryam da makamantan su zaka ji akwai maimai na kisoshin da ke cikin ire-iren su wa uqitu makanan zaburi al-mi'in yace a madadin zabura kuma sai Allah ya bani surori masu ayoyi 100 sama ko ƙasa da 100 kadan akwai surori da yawa a cikin alqur'ani masu irin wannan sifa sannan yace wa fuddiltu bil mufassal sannan kuma sai Allah ya ƙara mini da mufassal sune surori masu gajejjerun tsayi to kaga shine muna da qiwal muna da ainihin mathani muna da mi'un muna da kuma al mufassal to mufassal sune daga suratu al-hujurat zuwa ƙarshen alqur'ani su ake cewa mufassal su kuma ana raba su zuwa gida uku akwai qiwalul mufassal akwai qisarul mufassal akwai awsatul mufassal wato surori gajejjeru a cikin su akwai binisbati ila ba'dhi in an kwatanta su da wasu a cikin gajejjerun akwai kuma masu tsayi a cikin su wato ko da taron gajeru za a dan samu wanda ya daddara sauran tsayayyai ko to a cikin gajerun akwai masu dan tsawo irin misali irin qaf irin ita hujurat da irin zu idza waqatil waqi'a kaga tsayin su yafi na wasu sannan akwai kuma qisar yan mutsi mutsi irin su wal asri irin su inna ataina da ire-iren su yan gajejeru masu aya uku aya hudu aya biyar akwai kuma ausa tsaka tsaki irin su amma su sabbi da sauransu to wannan juz'in shi yake dauke da kusan dukkanin surun da ake cewa qisarul mufassal shi yake dauke da su zaka iya cewa juz'ul qisar an kaso ka kira shi da haka daga cikin mizan waɗannan kananan surori shine dukkanin su surorin 37 sun sauka ne a makka
a farkon wahayi in banda surori guda biyu suratul bayyina lam yakul ladzina kafaru da kuma suratul asr wal asr innal insana lafi khusr wannan biyun su kadai ne malamai suka tabbatar da cewa ƴan madina ne sai kuma suratul mutaffifin wanda ita kuma akwai sabani maganganu iri uku akan jan Allah ya kai mu kanta mai magana akan wannan sabanin da aka yi akai ina ta sauka amma duka sauran surori ne makkawa kafin hijira wannan surori suna da wani uslubi na musamman daga cikin uslubin da suke da shi asalin zancen su zaka ga akwai yawan tambaya Allah yana yawan bujuro da tambayoyi wasu tambayoyi ne na ainihin janku ne da tankiya wasu kuma tambayoyi ne na ban mamaki ala yanzu na ulaika annahum mab'uthun wato mamaki waɗannan ba su san za a tashe su ba irin su hal ataka hadithul junud wai kai labarin sojojin nan bai zo maka ba wannan ana ce mata al-istifham at-ta'ajjubi akwai kuma al-istifham at-takiri zamu zo mu magana akan su da kuma yawan annida kira zuwa ga abu Allah kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga ainihin wato abar sabo abar shirka da kuma yawan at-tahaddi Allah yana jefa makafirai kalubale da yawa a cikin surorin da kuma yawan rantsuwa zaka ji sura ɗaya akwai rantsuwa da yawa a cikin ta wal fajr wal layalin ashr wal shafi wal watr wal layli idha wal shamsi wa duhaha wal qamari idha Allah yana yawan rantsuwa saboda a lokacin wanda ake magana da su galibi kafirai ne masu taurin kai da tsaurin hadi to sai an yi magana ne mai tsauri a kansu daga cikin salan haƙin daga cikin mizar wannan juz'i ya ila yau akwai cewa a cikin juz'in akwai farkon surar ta fara sauka a cikin alqur'ani ita ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq abu na farko da aka sauka alqur'ani yana nan a cikin wannan juz'i abu na ƙarshe da aka saukar a ɗaya daga cikin zantukan da malamai suka yi shi ma yana cikin juz'i shine wal asr wasu malamai suna ganin wal asr ita ce sura gundari da ta sauka yayin da aya guda ɗaya kuma wata yawman turja'una fihi ila Allah ko kuma al-yawma akmaltu lakum dinakum isa sabanin malami amma indai sura ce gundarinta to wal asr ce ta sauka a ƙarshe a matsayin sura kaga tana da mizar farko da ƙarshen abin da ya sauka a cikin alqur'ani sannan wannan sura tana dauke da wannan juzu ya dauke da wata sura wadda ce sura mafi falala a cikin alqur'ani sura akwai aya mafi falala duka qur'ani yana da falala amma Allah ya sa akwai fifiko a tsakankanin wani su an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah da kanshi ya tambaya ya bada amsa bayan ya tambayi Ka'abu dan wai dan Ka'abu cewa ka san wace aya ce mafi falala a cikin alqur'ani yace ayatul kursi annabi ya buki kirjin shi yace ina maka congratulation da cewa Allah ya baka ilimi saboda ana maganar aya kwaya ɗaya mafi falala a cikin alqur'ani tace ayatul kursi in ana maganar sura kuma kwaya ɗaya mafi falala yace suratul ikhlas saboda bayanin ta akan tauhidi ta dunkule tauhidi ga baki ɗaya a cikin waɗannan ayoyi shi sa annabi yake cewa tana daidai da ɗaya bisa ukun alqur'ani kaga ita ma tana cikin wannan juz'i ya daga cikin falala wannan juz'in kenan har ila yau sannan akwai kuma wata sura guda ɗaya wadda ita ma tana daidai da ɗaya bisa hudun alqur'ani ita ma ana ce mata suratul ikhlas ath-thaniya ita ce suratu me yake ce mata al-kafirun ko suratul kafirun kasa mutane ba suka damuwa da ita ba to ita ma suratul ikhlas saboda yadda ake bambance tsakanin mu'mini da kafirai babu sauki a cikin ta eh wani ya taba cewa wai ya kamata a dinga bin kafirai a hankali saboda Allah ya ce lakum dinukum waliyadin sai malamin ya ce mishi to amma a cikin wata sura aka faɗi wannan a cikin surar sunanta suratul kafiruna babu sauki a cikin tun daga sunan sura qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abi haƙƙashi sana aka ce lakum dinukum waliyadin so ita ma tana da falala ita ce tana daidai da ɗaya bisa hudun alqur'ani sannan har ila a cikin waɗannan a cikin wannan juz'i akwai surori guda biyu waɗanda kullum musulmi yana karanta su don neman tsari su ne almu'awwadhata falaki da nasir ake cewa maganin ɗan tsurku wani musulmi ne bai karanta su kullum saboda neman tsari
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi Allah ya ce mishi na saukan maka da su dan ka ne matsari bayan da aka yi masa wato asiri to wadannan sururi masu albarka ne har ma wasu sahabbai sun cire su daga cikin Qur'ani suna musu kallon kawai addu'o'i ne ga magari saboda yawan karanta su kaman Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yada sannan mafiyan sururin sun sauka ne a jajjire yau a saukar da wannan gobe ko mako mai zuwa ko bayan kwanaki a saukar da wancan alal misali idan ka kalli kaman suratu wash-shams ta sauka ne bayan suratul al-qadar sai ta kuma suratul qadar a bayan ta aka saukar da abasa wa tawalla haka suke a jajjire waɗannan surori wannan ta fuskar zubin zancen su kenan ta fuskar abin da ke cikin su na ma'ana idan muka kalla a dunkule zamu ga dukkanin abin da suke tattaunawa akai ya shafi batu akan imani ne da Allah madaukakin sarki da dayau tashi da imani da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da imani da ranar alkiyama ko mu rike waɗannan guda uku sune muhimman taraku game da tauhidin mutum da imaninsa imani da Allah imani da sakon da Allah ya kawo annabawa imani da cewa za a mutu a koma ga Allah da yin sakamako galibin surorin nan sun tattauna akan wannan ainihin al'amari saboda ka ga a cikin sa akwai yawaita bayani akan kudura Allah da yadda Allah yake yin halittu da yadda Allah yake tada matattu da bayani akan bala'o'in da za su faru ranar alkiyama da tashin hankalin da za a ciki da tsoratarwa game da shirka da sauran munanan laifuffuka da kuma nuni zuwa ga girman wannan sako na Alkur'ani ga abin da ke cikin shi na hikimomi kyawawa da kuma bayani akan sakamako da za a yi na aljanna ga wanda suka yi imani da sakamako na azaba ga wanda suka yi kafirci surorin a jumlace suna yin bayani game da waɗannan abubuwa to a tambayar da za a yi daga cikin tambayoyi shine me yasa muka yi wannan tsallake mun gama suratul qasas ne kuma shi fasalin da ke kusa da ita an kabut muka tsallaka zuwa juz'u amma me yasa akwai abubuwan da muka lura da su wanda a sanadiyar su ne muka yi wannan tsallaken da fatan Allah ya sa haka ya zame mana alkhairi daga cikin su na farko akwai waɗannan surori ko wannan juz'i kamar da muka ambata yau masu albarka yana dauke da bayani akan farkon mataki na da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam surori na farko da suka sauka a farkon annabtarsa da zaman shi a Makka da lokacin gwagwarmayar da yayi da kafirai da mushrikan Makka a lokacin da ya fuskanci tsanani da kiyayya da gaba Allah ya sauka mishi waɗannan surori saboda wannan surorin suna kwatanta mana tarihin farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a kuma duk lokacin da ake so a dawo da mutane hayyacin su game da addinin musulunci game da aqidar musulunci game da biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to baya yiwuwa ayi wannan mashru'in ayi wannan project din a ci nasara ba tare da an koma da su zuwa ga tarihin farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan ƙarshen zamani da muke rayuwa kuwa da rikicewar duniya ana da tsananin bukata zuwa ga mu koma ga hankalinmu zuwa farkon da'awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan zai ba mu dama mu fahimci ya musulunci yake fahimta na hakika domin a yanzu za mu ga al'ummomin kafirai da barna mabambanta sun riga sun kewaye a wannan al'umma ta musulmai haka musulmai suna bukatan sake lale su sake ainihin canza taku to ya bas wannan sauye taku shine a koma zuwa ga asalin da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi a farkon al'amari da kuma abin da yayi a bayan hijrar sa zuwa Madina kaga farkon zaman shi Makka shine aula da afara domin nan ne wurin da ya fara da'awar sa wannan ya daga cikin dalilan sannan dalili na biyu kuma kasancewa wannan juz'i juz'u amma wannan juz'i ne da yake gama gari a hannun kowa kusan kowa da ya makaranta allo ko islamiya ya iya juz'u amma mafiyan mawa mun haddace da dama daga cikin surori da suke cikin juz'u amma mafiyan limama da suke mana sallah yau da kullum suna yawan karanta mana wannan juz'i muna yawan mu'amala da shi duk wanda zai je koyi karatu sawa'un koyo ne na yara a islamiya ko a makarantar allo ko koyo ne irin na mata a islamiyin matan aure ko irin na manya da ake a masallatai zaka ga ana faro shi daga wannan matakin duk da shine a ƙarshen alqurani amma kuma sune farkon sauka kaga shi ma Allah madaukakin sarki sune surorin da ya fara sauka wa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ya kamata mu fara koyon me ke cikin su akwai hadari kwarai a ce abinda kullun ake karanta zaka ji shi a sallar asubuhi kaje a magariba kaje a isha aje juma'a kaje an karanta aje idi kaje an karanta yara su dawo islamiya kaje suna karantawa kuma ko duk musulmi yake fara ba yana da hadari kwarai hadarin shi yafi hadarin mu ji an karanta wani waje da ban ma san ina yake ba irin na mafulatani da yace qur'ani daji ai mafulatani ne yaje ana karanta inda bai taba ji bai ce qur'ani daji ba yi mashi kauri tunda yake a garin su bai taba ji an karanta bai da qul huwallahu falaqi nasa ba nan da yaje wani gari kawai ta ana karanta wani waje bai ma san ko ina bane kaga in baka sa alqur'ani ba da zarar wani alaran ba ya ralle sai ka rasa wato ina yake karanta ba haka bane to kaga nan kana da uzuri tunda baka ma san ina bane amma inda ka sani ka iya hadda kai za a tada liman idan ya kuskure kuma baka san me yake faɗa ba to gaskiya wannan akwai hadari a ce baka san wannan shi saboda kuma ga dacewar mu dawo mu karanta wannan gurin har ila yau zamu ga cewa malamai musamman a wannan zamanin da wasu zamanin ma suna bada muhimmanci wajen karantar da juzu amma akwai malamai da suka yi littafin tafsiri na musamman tafsiru juzu amma kamar al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yana da littafi juz'i guda tafsiru juzu amma Allah ya gafarta mashi yana da muhimmanci kwarai yana daga cikin maraji da muke amfani da su akwai wani babban malami Dr. Musaid Al-Tayyar shi ma yana da littafi tafsiru juzu amma haka nan zaka ga malamai da dama sukan zauna a masallaci su karantar da tafsirin juzu amma da wannan manufar dan yaduwar sa a cikin mutane da kuma abin da ke cikin shi na karantar da aqida sannan yana taimakawa sosai shi wannan juz'in wajen lausasa zakata saboda labarin lahira ne da yawa a cikin shi da labarin kudrar Allah babu wani magana ai ta sabani malamin fiqhu a ciki zai wuya har ayi a gama ka ji wata mas'ala ta fiqhu mai tsanani a ciki in banda zakule irin su ibn al-arabi da su qurtubi surorin babu wani batun fiqhu a cikin su banta ai ta magana akan sabani ko tarjihi a labarin lahira ne labarin da yayi Allah su karbar na da yi ma abin nan shirka rankwashi a kanta don a rubuzata saboda yana taimakawa wajen sanya wa zuciya gyara imaninta da lausasa ainihin wato addinin ta saboda muna fata wannan juz'i na juzu amma tafsirin shi da zamu yi ya taimaka mana wajen jaddada mana imaninmu da Allah madaukakin sarki da imaninmu da tashin alkiyama da kuma imaninmu da alqur'ani a matsayin sakon Allah da kuma sanin falala da matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya taimaka mana wajen samun kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da tsarkake zakatanmu kuma ya taimaka mana wajen sabunta haddamu wani ya haddace juzu amma tunda amma ya manta to yanda sai ka dauki matakin duk an karanta wasu ayoyi sai ka je kai tabi kafin sati ka gyara wannan hadda cikin ba tare da ka matsawa kanka ba duk sati zaka iya gyara haddar da aka yi sai kaga zaka samu wato gyaran hadda ko kuma yin ma sabuwa hadda ba wai gyara ba to wani abu da zamu amfata ila shi kun ga mun ce wannan juz'i mafiyon surorin sa suna daga cikin surorin farko da aka sauka alqurani to amma ya aka yi da aka zo jeranta alqurani suka zama a ƙarshe misa suka zama a ƙarshe misa ba su zama a can farkon alqurani to malamai kamar a Az-Zarkashi Burhanuddin da kuma khair Az-Zarkashi afwan Burhan sunan tafin nashi Al-Burhan fi ulum al-Qur'an da ma As-Suyuti bayan sa shi maganganu akan shin mun dai san shi Allah ya saukar da alqurani sura kadan kadan har zuwa sallan annabi zai rasu shekara 23 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansha alqurani daga gun malaika jibrilu kadan kadan to wannan jerantawar da aka yi a yadda muke ganin shi sura ta farko Fatiha sannan sai Baqara sai Ali Imran sai Nisa'i sai Maida haka sako zuwa suratul Nas wannan jerantawar sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu shine ya bada aiki ma manyan alaramomi cikin sahabbai suka zo na suke wannan aikin. To tambayar da ake yi shine, shin wannan jerantawar shin ijtihadin su ne ko ko shi ma jerantawar yana da Sayyidina Usman yana da wato mandate daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da su sauran da suka aiki Sayyid dan Sabit da makamantan suna da mandate daga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga sura kaza sai sura kaza ko kuwa eh kace mene yato kai dauki kai sai dauki dan na kuna ma shin a sahabbai ne suka ijtihadin su ko kuwa tauqif ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa tauqifi wato duk surar da ka gani wata a gabanta ko bayanta to malaika jibrilu da yazo ya sauko da misali suratu ali imran shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a saka ta tsakanin nisa'i da baqara baqara na samanta nisa'i na kasanta misali malaika jibrilu shine fadi wannan kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai da masu mushi rubutun wahayi saboda ko da aka rubuta su daban-daban amma dai kowace an san wurin zamanta sai aka ba kai compiling aka hada wuri guda malaman da suke wannan magana sun tsunto wasu hadisi da suke nuna alamun haka kamar wannan hadisin da muka ji na Anas da yake cewa man qara al-baqarata idza qara ar-rajulu al-baqarata wa ala imran a jaddatina haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira baqara da arifa da suna az-zahrawani ya kira su suna az-zahrawani haka kuma an samu wato a wasu hadisai ko akarai da suke nuna haka da yawa daga sai malamai suka ce suna ganin wannan tauqifi daga Allah ubangiji madaukin sarki ne ya aiko a haka to koda an dauke dayan ra'ayin wanda suke ganin cewa a ba tauqifi bane ijtihadi ne na sahabbai su ne suka yi ijtihadi suka yi haka to mafi karanci abin da faɗa game da ijtihadi a ce shine a ce wato ijma'i ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sahabbai sun hadu akan jeranta waɗannan surori a bisa jerin gennan da ka gansu wannan committee shi kansa da kuma sauran sahabbai masana a wannan zamanin cikin masana alqur'ani tun da kan shi kanshi halifa sayyidina Usman da sauran muqarrabansa babu sahabi daya da ya inkari ko ya musun cewa ba haka ya kamata a tsara waɗannan surori ba saboda ka ijma'i ne kuma ijma'i ɗaya daga cikin sources na ilimi da hujja a cikin musulunci kuma ijma'in sahabbai ba yi da wata matsala wanda duk yanzu yazo ya ce bai yadda a jera qur'ani haka ba za a yi mishi kallon batacce za a yi mishi kallon wato wanda yake so ya kawo jidali ya rikirkitawa musulmai al'amuransu wanda suke akai saboda tartibin ne a sahabbai suka fahimci kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu cewa idan an zo za a jeranta surorin to ga inda ya kamata a sanya ko kuma a ce tartibin da su suka gamsu da shi kenan amma ba mai da wancan istinbatin ba mafi karanci a ce tartibin da sahabbai suka gamsu da shi kenan cewa a jera alqur'ani ta wannan zubin da aka yi masa kuma a sanya waɗannan ƙananan surori daga ƙarshe duk da yake su ne farkon sauka watakila saboda idan mai koyon karatu ya zo ya fara daga ƙasan ya yi mai sauƙi yanzu wanda zai fara koyon karatu alqur'ani aka ce ya fara da baqara babu mamaki kafin ya ga ƙarshenta ya gudu domin ita kaɗai wajen izu shi ne haka ko zai ga cewa har yanzu sura ɗaya yake amma in ya faro daga ƙasa sannan zai kai izu shida ya kai ƙarshe mai Allah zai dinga jin cewa a yanzu shi fa ya fi fara samuwa surorin da ya dace suna da yawa kuma ya shiga wannan sura ya fita nan ya kai sadaka can an mishi addu'a nan ya bada haddata lahiya lau zai ji cewa alhamdulillah ba yana samun ci gaba amma baqara shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita da Ali Imran ba sun fi karfin ragai babu mai iya su rago bai iya su saboda sai kai da gaske sai ka jure sannan za ka yi labari saboda kuma abin da ke cikin su na ilmomi da abin da ke cikin su na hikimomi ba dan kadan bane Allah ya tsare to wannan kenan a takeice dangane da kamar za mu kira wannan kasa din da suna muqaddima kenan
gashi lokacin kuma har yayi
wannan madaniyar
na zalzala ita akwai sabani ne insha Allah za mu zo magana akan shi amma dai waɗannan guda biyu da muka ambata malamin dura yana cewa suratul izazzalatil ardi zalaha an ce ita ma madaniyar ce wata kila san rajaha wani abu ne sabanin abin da ni na san na sani ko na karanta amma insha Allah idan mun zo daidai sura za mu tantance bayani akai gurgurdan abin da Allah ya huwace mana amma dai waɗannan biyu suna yake da ijma'i akan cewa sururi ne madaniyata wallahu ta'ala to za mu dakata an sai Allah ya kama darasi na gaba sai mu shiga kai tsaye cikin suratul naba'i wannan kasa din kenan za mu kira shi suna muqaddiman tafsirin juz'u amma dan mu shiga cikin kowace sura Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله